ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم العشاء تقوس غوات الربيع الأول هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديار دلي حدود أربعين تقوس وندي ديدي دا تلاتين دايا غوات تقوس شكالة تدبو بيو دا عشرين شدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Minhajul Muslim wannan shine karatun mu na 31 to muna cikin al-faslu rabi ashar fasali na 14 wanda yazo da bayanin wato al-wasila shine tsani ko kuma neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah ta'ala ya shar'anta malam yace aladillatu an-naqliya dalilai na cirowa waɗanda suka yi bayani game da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mi ake yin shi na farko malam yace ikhbaruhu ta'ala an dalil bada labarin shi shi Allah ta'ala game da haka bi qawlihi da fadarsa Allah ta'ala yace ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib magana mai dadi tana hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala magana mai dadi magana mai tsarki karatun alqur'ani wa'azi mai kyau wa'azin da Allah yace ayi zikirin Allah subhanahu wataala magana mai kyau da za kama abokinka magana mai kyau da za kama matarka ko danka ko mahaifinka ko kuma abokin arzikinka duk wannan magana ce mai dadi in kayi ta tana hawa ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ta'ala zai karbe ta wal amalu salih kuma aiki mai kyau yarfa'uhu Allah subhanahu wa ta'ala ne ke daukaka shi muna gane wa ku wal amalu salih anan wurin wato yana shiga cikin wasila aiki mai kyau wanda bawaye ya nemi kusanci da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala zai karbi wannan kusancin da ya nema ga Allah ma'ana Allah zai karba kuma ya bashi lada wa fi qawli ya kama cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusul Allah ya ce ya ku manzanni kulu ku ci minat tayyibati daga ainihi dadadan abubuwa tsarkakan abubuwa ku ci abubuwa masu daɗi ku ci abubuwa waɗanda suke masu tsarki ku ci abubuwa waɗanda suke halaliya Allah ya kira manzanni kuma ya ba su wannan umarni duk da yake manzanni ba za su ci mugun abu ba za su ci haramun ba amma duk da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su ya ce kuma su ci wannan din kuma abinda ake cewa ne a tamla tsakuwa dan aya ta ji tsoro da Allah ya ce ma annaba su ji mai dadi na halaliya mai kyau mai tsafta to ina gare ka kai dana tunda Allah ta'ala bai bar su ba sai dai ba su umarni kai ma Allah ba zai barka ba sai ya baka umarni saraka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarni muminai da abinda ya umarni manzanni da shi. Wa qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Kuma masu imani, Ubangiji Allah ta'ala ya kira su yace, ya ku masu imani, ku ci daga dadaɗan abubuwan da muka azurta ku. Wa amalu salihan, kuma ku aikata aiki mai kyau. Aiki mai kyau dai ga yana manyan magana shi. Yawwa. Saboda yana shiga cikin wato alwasila, neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawan aiki. Wa fi qawlihi, haka ma a cikin magana Allah subhanahu wata'ala, Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina, kuma mun shigar da shi a cikin rahamanmu. Innahu minas salihin, lalle shi yana daga cikin bayin Allah na ƙwarai, shine annabi Lut. Allah ya ce wa adkhalnahu, mun shigar da annabi Lut fi rahmatina, cikin rahamanmu. Innahu lalle shi minas salihin, yana daga cikin bayin Allah na ƙwarai. Wa fi qawlihi, haka ma cikin magana Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah, ittaqullah, Allah ta'ala ya ce ku kiyaye Allah, ku ji tsoron Allah, ku kare kanku daga azaban Allah subhanahu wata'ala ta hanya aikata abinda Allah ya ce ku yi, ku yi abinda Allah ya ce ku bari, ku bari. Da haka ne ake jin tsoron Allah, da haka ne ake kare kai daga fadawa a cikin azaban Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira. Wabtaghu ilayhi alwasila, kuma ku nemi tsani, ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ma'ana ku yi aiki, ku yi aiki daga cikin ayyukan da Allah ya sanya ku, da haka ne za ku samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Kaga adam ma Allah ta'ala ya umarni da wato neman wasila din ma, ku nemi ta ba da umarni cewa wabtaghu ilaihi alwasila, ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ayyuka masu kyau waɗanda Allah ne ya sanya ku. Wa qawli subhanahu wata'ala, da kuma maganan Allah madaukakin sarki, ulaika alladhina yad'una, waɗancan waɗanda suke roƙo, waɗancan gumakan da suke roƙo, waɗancan kuma bayan Allah da mutane suke roƙo suke bauta musu wanda ba Allah ba, su din ma yabtaghuna ila rabbihimul wasila, suna neman kusanci ne zuwa ga Allah mahaliccinsu. Ma'ana mushrikai da ke bauta ma wani Allah, to wani Allah da suke bauta shi ma neman kusanci yake zuwa ga Allah, to dan me za ka bauta mishi? Kai ba za ka yi shi ma irin abin da yake yi ba. Kaga rashin hankali kenan, in akwai hankali kai ma sai ka yi irin abin da yake yi, amma ba shi za ka ba, ba shi yana ma wani, kai kana ma wani. Muna ganewa ko? Shi ne ma'anar ula'ika alladhina yad'una, waɗancan waɗanda suke kira. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila, suna neman tsani zuwa ga Allah mahaliccinsu. Sai Allah ta'ala ya ce ayyuhum aqrabu, da su waɗanda ke kiran neman kusanci zuwa ga Allah da waɗanda ke bauta musu, cikin su wane ne mafi kusa da Allah? Aga wanda yake bauta ma Allah kai tsaye ba sai ya kewaye kewaye ba, wannan shi ne ya fi kusa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Fiye da misali kaban wato shugaba ne zai cewa duk wanda yake da bukata ƙofar shi a buɗe take, kuma ya gargaɗi kowa cikin masu aiki wurin shi waɗanda sai ka biyo ta hanya ce kakku yarda ku hana kowa da yake so ya zo ganina, duk wanda ya ce ganina yake so ya ku kyale shi. To kai kuma mutane na ta zuwa kai kuma sai kai kamun kawa da wani, sai kun shiga tare da wanda kai kamun kawan da shi wurin gwamna ko wurin mai gida ko wurin shugaba, sai an ce yayi magana wanda ya sanyo ka gaba, sai ce a ni rakkuwa ne ni gabe abin nan, shugaban nan zai ji dadi. Ya ce duk wanda yake son zuwa wurin shi kai tsaye to kai kuma sai ka jawo wani kuka taho. Kuma an ce magana ya ce a shi magana ba tashi bace ta kace. Bai san yadda za a yi shigowa ba ne nan ya biyo ta hanya ta. Haka sai an mai faɗa. Ce ba ka san nan wurin ba an hanya ba kowa da kanshi yake zuwa me yasa ka shigo gaba. To Allah subhanahu wa ta'ala ba ya san kai kewaye kewaye. Wuri dai Allah yake so kai kewaye kewaye. In za ka san wannan addinin to ba za ka san shi kai kadai ba. Dole sai ka kewayo ta wurin manzo Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya maka shi. To kaga nan ka yi kewaye. To da in ba ta nan ka kewayo ba yadda za a yi ka san shari'a Allah. Ba yadda za a san ka san umarni ko hani, ka san haramun ko halal. Ka san mai kyawu ko mara kyawu. Dole sai ka kewayo ta wurin wanda Allah ya aiko. Amma Qur'ani ne ba za ka iya koya ma kanka shi ba. Dole sai ka kewaya wurin malami. Kai kadai ba za ka iya ba, in kuma ka koya ma kanka banna za ka yi. Kana iya koya ma kanka aka fassara, in aka karanta Qur'ani aka maida shi da Hausa, kaga ka iya Hausa sai ka zaki karantawa kana kallo a shi wannan abin ma'anar shi haka da Hausa shi kenan. Kaga dai ba kowa ya koya ma ba, kai ka koya ma kanka. To bannan da za a yi wurin su yi ta yawa. To nan ne kadai, amma ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ne. Allah ta'ala so yake kai tsaye ka kira shi, kai tsaye ka neme shi, ka yi kamun kawa da wani abu da ka aikata daga cikin abubuwa masu kyau waɗanda shi ya sanya ku su, waɗanda annabin shi ya koya masu. To ba sai ka yi take wa yake ba. Allah ya samu dace. Wa fi qawlihi, haka ma a cikin maganan Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, ka ce masu in kun kasance kuna san Allah, fattabi'uni to ku bi ni, idan kuka bi ni yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai so ku. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ana san shi, shi ma yana so. Duk wanda yake san Allah, Allah yana san shi. Amma duk wanda yake san Allah to ba zai aikata shirka ko kafirci ba. Duk wanda yake yana san Allah yana kafirci ko shirka to ba ruwan Allah da shi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana son mu'minai ne. Fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mutanen kirki su ne suke nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala so da kamna, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu bi ya nuna musu soyayya da kamna. Innal ladina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Mutanen da suka bada gaskiya ga Allah, suka yi aiki mai kyau, to da sannu-sannu Allah ta'ala zai sanya masu kauna. Allah na son su, kuma zai sanya kaunan mumine gare su. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai muku gafara zunubanku. Matukar dai kun bi ni. Saboda duk wanda yake son Allah to dole ya bi manzo Allah. Manzo Allah shine zai koya maka son Allah. Yadda za ka so Allah subhanahu wa ta'ala, yadda za ka samun kaunan Allah da soyayyan Allah, duk manzo Allah ne zai koya maka. Ma'ana din gurin gwamnatin addini manzo Allah ne zai koya maka. Babu wanda zai koya ma mun ba shi ba. To saboda haka in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka mai da'a da mutaba'a, to Allah subhanahu wa ta'ala zai so ka. Saboda me? Saboda kana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana amanna bima anzalt, suka ce ya Allah mahaliccinmu, mun ba da gaskiya game da duk abin da ka saukar da shi duka. Wattabana ar-rasula, kuma mun bi manzon da ka aiko mana. Faktubna ma'ash-shahidin, kuma ka rubuta mu tare da masu shaida. Mana muna cikin masu shaida akan abin da ka saukar, mun yarda kai ka saukar da shi. Manzon da ka aiko, mun yarda kai ka aiko shi. Waɗannan hawariyawa ne na annabi Isa suke faɗin wannan. Allah ya ce falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimuna rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Hawariyawa ne, ƴan goyen baya ne, mataimakan annabi Isa ne alayhi salam. To suka bada wannan addu'a. me yasa ma'ana sun yi tawassuli da imanin su da linjila da imanin su da annabi Isa biyayyar da suka mashi ko sai suka ce to faktubna ma ashadi ma'ana albarkacin imanin mu da linjila da kasabkar da ita ga annabi Isa da kuma bin annabi Isa da muka yi to ka rubuta mu cikin masu shaida kaga kamun kawa kenan da mi da aiki mai kyau wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yace rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana suka ce ya Allah mahaliccinmu innana lalle mu dinnan sami'na munadiyan mun ji wani mai kira zuwa gare ka yunadi yana yin kira lil imani zuwa a bada gaskiya da kai an aminu bi rabbikum ce mu mai ke yi ku bada gaskiya da Allah mahaliccinku fa amanna to sai muka bada gaskiya rabbana ya Allah mahaliccinmu tunda mun bada gaskiya faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir 'anna sayyi'atina kuma ka karkare mana mugayen ayyukanmu wa tawaffana kuma Allah ka karbi rayuwarmu ma'al abrar tare da mutane masu da'a masu biyayya kuma indallahi khairul lil abrar abinda yake wurin Allah shine mafi alheri ga mutane masu da'a ga Allah subhanahu wataala mutane masu da'a su ne wanda Allah ya ce innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki masu biyayya ga Allah lalle sun tabbata a cikin ni'ima kuma Allah ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ودنا نسوني ودنا باين الله سكتي فاكتبنا الله سبحانه وتعالى كربو تامو مع الأبرار هو توفنا مع الأبرار Allah ka karbi rayuwar mu tare da al-abrar masu da'a gare ka to kaga nan masu yi tawassuli da imanin su da Allah fa amanna rabbana to mun yi imani ya Allah malicin mu faghfir lana dhunubana kaga imani wato aiki ne daga cikin ayyuka kamar yadda Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance yana tozartar da imanin ku bai salata ku sallaku saboda imani ma aiki ne daga cikin ayyuka wa fi qawlihi a cikin bada Allah subhanahu wataala ma da yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha sunaye mafiya kyawu sun tabbata ga Allah subhanahu wataala to ku kira Allah subhanahu wataala da waɗannan sunaye mafiya kyawu وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ kuma kubal wadanda suke karkacewa a cikin sunayen Allah sai yujazawna ma kanu ya'malu da sannu za a sakanta musu abin da suke aikatawa kaga Allah ya ce fad'uhu biha ku roki Allah da sunaye ma'ana ku yi kamun kawa da sunayen Allah ku kira Allah da su kace Allah dan sunanka al-alim ko dan sunanka al-hakim ko dan sunanka al-latif ko al-khabir ko al-ali ko al-azim ko al-hakim ko al-adl ko dan sunanka ar-rahman ar-rahim ko dan sunanka rabbil alamin ko wani suna daga cikin sunayenka ka dauki guda daga cikin ce Allah dan wannan sunan ko ka tattaro da ya kace Allah albarkacin wannan sunaye naka ka bani kaza ka biya mani bukata kaza ka bani aiki ka bani jari ka bani lafiya da sauransu Allah ya samu dace wa qawli da fara Allah ta'ala wasjud wa qatrib karshen suratul alaq Allah yace wasjud kai sujada wa qatrib kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kai kusa da Allah mana kai abin da zai kai ka kusa ga Allah subhanahu wataala dukkan muna kusa da Allah amma akwai ayyuka da za mu kuma su kara kai mu kusa ga Allah wannan kusanci ne na musamman da ba wanda yake samun shi sai wanda yake bin Allah sai wanda yake aikata abin da Allah yake so amma ba haka ba dukkan mu Allah ya fi mu kusa da kanku to amma akwai ƙarin kusancin da kuma zai ƙara yi mu sakamakon mi da'a da biyayya gare shi sakamakon mun tashi muna aikin da Allah yake so mun guje mu ayyukan da Allah subhanahu wataala ba ya so to wannan yana kai mu kusa ga Allah subhanahu wataala kusanci na musamman idan dubawa yana da kusanci ga Allah bawa mai imani biyu ke gare shi ga wancan kusancin na kowa da kowa ga wannan kusancin kuma na musamman ke battace wanda babu wanda yake samun shi sai wanda ya bi Allah subhanahu wataala to wayannan kadan daga cikin ayoyin alqur'ani ne wayanda suke nuna mu wato ana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da imani da aiki mai kyau daga cikin ayyuka wadanda Allah subhanahu wataala yace ayi Allah ya samu dace Nabi Malam yace ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an dalika biqauli ba da labarin annabi shi sallallahu alaihi wasallam game da haka da fadin shi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah ta'ala baya karban ko kuma Allah ta'ala mai tsarki ne kuma baya karban komai sai mai tsarki Allah mai kyau ne baya karban komai sai mai kyau bana Allah ta'ala bai karba daga cikin ayyuka sai aiki mai kyau daga cikin ayyuka Allah bai karban aiki sai aiki mai tsafta sai aiki mai tsarki idan kai aikin da babu tsafta da tsarki a cikin shi Allah ba zai karba ba muna ganewa ko me aiki mai kyau shine wanda Allah ya ce kai me aiki mai kyau shine wanda manzo Allah ya ce kai shine wanda manzo Allah ya karanta shine kuma wanda kai dan Allah kayi shi dan Allah ne kawai illa bitigha wajhi rabbi lala kayi shi ne dan neman fuska Allah subhanahu wataala mafi daukaka kayi dan Allah ya biya ka saboda haka aiki ko yana da kyau in baka yi da niyya mai kyau ba to ba za ka samu lada wurin Allah alalillahi dinul khalis Allah ta'ala ya ce addini tsarkakakke na Allah ne shine wanda Allah ke karba gare mu wanda muka tsarkake Allah cikin shi wanda ba mu hada kowa da Allah cikin wannan aikin ba amma da zaran mun hada Allah da wani a ciki to ya zamanto kazaman aiki ya zamanto mugun aiki ya zamanto mummuna ba ya da kyau wurin Allah subhanahu wataala saboda haka duk abinda za mu yi daga cikin abubuwa na ibada mu yi kokari bayan ya mun tabbatar da cewa addini ya ce ayi to kuma mu yi da manufa mai kyau shine mai dallada ba dan mutane su burge mu ba ko dan mu burge mutane ba ko dan mu nemi yabon mutane ko dan mu samu wani abu wurin mutane ba a'a mu yi domin Allah subhanahu wataala ya sanya mu mutane ba za su iya biyan mu ba ba su da abin biyan mu Allah shi yake da abin biya in ka yi dan Allah sai Allah ya biya ka in ya ga dama kuma sai ya ce wasu su baka ya hada ma ya baka ladar ka wanda ya adana ma ranar lahira kuma nan duniya Allah ya ce ku sallame shi in ya ga dama kuma ya hana jarraba ka ya ga zaka bari ko ku zaka ci gaba da yi saboda dama shi kake nema ya baka ba wani ba to kai manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka kawai suna tabbata ne da niyya suna faruwa ne da niyya wa inna malikul imri'in ma nawa kowane mutum yana samun abin da yayi niyya ne wa kana fa da zaka yin aiki wace niyya ke gare ka niyya ke gare ka ta Allah ya biya ka ko kuma ta mutane su biya ka shikenan in kai dan Allah zaka samu lada in kai dan mutane kuma baka da lada faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijira dan Allah da manzon shi to hijirar shi ta tabbata dan Allah da manzon shi wa man kanat hijratuhu li dunya wanda kuma hijirar shi ta zamanto saboda duniya aw imra'atin yusibuha aw imra'atin yankihuha ko ya tazawwajuha ko dai dan ka samu duniya ko kuma saboda wata mace da kake so ka aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijran mutun ta tabbata zuwa ga abin da hijira zuwa gare shi mana ka samu duniya amma ba ka da komai wurin Allah ka samu mace ka aura amma ba ka da komai wurin Allah subhanahu wataala aure ibada ne amma hijira kuma ibada ce ita to sai ka yi ta dan Allah kar ka yi saboda mace ko da auren ta zaka yi kar ka yi dan ka aure ta ka yi dan Allah yawa ka yi da niyya mai kyau in kai sagarin tana can sai ka tai neman ta ina take in ka gane ta ka ce to da in aka ba ka ci dama saboda ke ni zo ka ba ta ladarka a in ka kare komai ka tabbatar da niyyarka sai ka je wurin ta ka neme ta ku yi hira ku yi hira ka ce to ni ba wani abu ya kawo ni ba so nake yi ni magana aure nike insha Allah ya taimake ka kaga ka samu ladarka ta hijira kuma ka samu ladarka ta aure kuma Allah zai sa ma hannu cikin wannan auren to amma kana yin hijira saboda wata mace kuma ta ce ma ta san ka ka kai ba ubari bake ba kaga tsuntsu ba kaga tarko kasirar duniya lahira mutum ya yi asarar duniya kuma ya asarar lahira saboda ka wani abin kana neman shi ba lalle ne ka same shi domin mai badawa shi ne Allah ba neman ka ke baka ba Allah ne ke badawa yasa Allah ya ce man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا دون يكيني من duniya mai gaugawan karewa da aiki na ibada yazo ya aiki ibada saboda ya samu duniya Allah ya ce za mu gaugauta mai a cikin duniya abinda muke so mu bashi da gaugawa ba ya da komai wurin mu za mu biya shi nan duniya kuma abinda muka ga dama za mu bashi sannan mu sanya mashi jahannama ya shiga cikin ta ya kone abin wulakanci abin kaskanci a cikin ta tare da cewa ibada yayi sallah yayi azumi yayi karatun qur'ani wa'azi yayi karantarwa yayi amma bai yi da niyya mai kyau ba zai samu lada ba bai da komai wurin Allah saboda bai dan Allah ya biya shi ba wa man arada al-akhirata wa sa'a laha wanda kuma yayi nihil lahira kuma yayi aiki dan ita dan ya samu lahira din Allah ya ce fa ulaika kana sa'ihum mashkura wadannan aikin su ya zamanto abun gode mai kullum Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin wanda ya nufi Allah da wanda ya nufi duniya numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i muna ba waɗancan su ma waɗancan muna ba su walal akhiratu akbar darajatin wa akbar saboda haka kenan da abin da za ka yi domin Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ka kakka idan wani abu وما كان عطاء ربك محظورا كوتا وبنجيجن قال الله بابا انا وبنجي mutane ba su yi ibada ba Allah ya ba su kai ka zo ka kaskantar da ibada ka nemi duniya da ita mutane na canna shigantaka ba su sallah ba su azumi ba su zikiri ba su karatu ba wani su da addini kuma suna ci suna sha kuma suna ma gine-gine da kamfaninnuka kai ka zo Allah ya azurta ka da musulunci kuma ka bata musuluncinka ka zo kana ibada dan duniya kaga mutum yayi asara shi Allah ta'ala ba ruwan shi in ma baka yi ibada ba tunda shi ya kawo ka duniya sai ya baka abinci fa kuma ka samu dama ya baka abinci kuma ya baka addini kuma sai ka koma kana yin addinin saboda ka samu duniya kaga dole Allah ta'ala ya hana ka lahira saboda ya baka dama ya baka lokaci wanda zaka amfana da shi ka nemi lahira ka kai ranar lahira ka samu nema amma ka kiya ka zangi wasa da rayuwarka kana neman abin duniya wurin mutane ma'ana dai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana anan gurin cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ta'ala mai tsarki ne, Allah subhanahu wataala mai kyawu ne, baya karban komai cikin ayyuka sai masu tsarki masu tsafta. Wa fi qawlihi, haka ma cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha, kai kokari ka san Allah subhanahu wataala a cikin wadataka, a cikin samayyarka, a cikin walwala da kake ciki. Ya'rifka fi shidda, Allah subhanahu wataala zai taimake ka a cikin mawuyacin hali. Ma'ana Allah ta'ala ya baka lafiya, ko ya baka wadata, ko ya baka aiki, ko ya baka wani matsayi, ko ya ma wata alhurma, ko wata daukaka, ko wata daraja, ka yi amfani da ita wurin abin da Allah yake so. Kakka rena mutane, kakka wulakanta su, kakka hana mutane abin da kake iya ba su, kakka ci mutuncin mutane a lokacin da ka samu dama. Ka tsaya a matsayinka na bawan Allah mai fatan alkhairi ga 'yan uwanka. To duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo maka wata jarabawa, sai ta zo maka da sauki, sai ta zo da rangwame, daga kowa na tausaya maka. Ku kaga nan ba tawassuli ne, mutum yayi da ainihin kyakkyawan yanayin da ya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Shi kuma idan ya shiga cikin yanayi, sai Allah subhanahu wataala ya taimake shi, sakamakon me? Sakamakon wancan kamun kawan da yayi a lokacin da ya samu dama. Kamun kawan ya taimake shi lokacin da ya shiga mawuyacin hali, shiga cikin tsanani, sai Allah subhanahu wataala ya sa abin ya zo mai da rangwame da sauki. Muna ganewa ko? Wa fi qawlihi, haka ma cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi subhana, cikin abinda yake rawaito shi daga Allah mahaliccin shi. Manzala ya ce, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in, manzala ya ce Allah ya ce mani, bawa ba zai nemi kusanci zuwa gare ni ba, bawa na, bi shay'in, da wani abu, ahabba ilayya, wanda yafi soyuwa zuwa gare ni, min maftaratuhu alayhi, kamar abinda nace wajibi ne gare shi, kamar sallah ta farilla, salloli guda biyar da muke da yi a gafarin nan. To babu wani abu da za ka yi wanda zai kai ka kusa ga Allah, wanda Allah yake so, kamar abin da yake farilla ne, kamar azumin Ramadan, kamar zakka, kamar aikin haji, kamar umara, kamar kyautata ma uwaye, kamar ci da iyali. Kaga duka wannan wajibi ne gare ka. To duk cikin ayyuka, babu ayyukan da suke sa bawa ya samu kusanci zuwa ga Allah kamar ayyukan farilla. Aikin farilla ladan shi ba karam bace, ladan shi ta wuce duk wani misali, duk wani abu da kake tunani, duk ladan da za ka yi ana magana ta nafila, to ta farilla ta linka ta su miliyan. So ita zina nafilan nan, in baka yi ba baka da komai wani Allah. Amma ita wannan, in baka yi ba kana da laifi. In ka yarda ka ki yin sallah guda daga cikin salloli guda biyar din nan, to kai mugun abu wurin Allah, mugun abu ne. Allah ta'ala ba zai taɓa yahima ba, in dai ba kai ka ce a yahima ba, ka tuba kuma ka yi sallah farilla, saboda dole ne a gare ka. Shi ne aikin da in ka yi za ka samu lada, in ka ki kuma ka samu zunubi. Amma nafila ita ce wanda in ka yi akwai lada, in ka bari ba zunubi. Ku kaga duk balalar da ke cikinta bai kai kashi ɗaya na miliyan ɗaya da za ka samu a cikin farilla ba. Saboda shi aiki ne na dole sai ka yi shi. Saboda haka mu dage mu zage amfani da ayyukan farillan da Allah subhanahu wataala ya wajabta mana wurin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da su. Ba inda Allah ta'ala yake so ka nemi kusanci gare shi kamar da abin da ya wajabta maka. Wala yazalu abdi, bawana ba zai gushe ba, ya taqarrabu ilayya, yana neman kusanci ya zuwa gare ni, bin nawafili, da nafilfili, hatta uhibbahu, har sai na so shi. Su ayyukan nafila su kuma abinda suke ƙara samu maka wurin Allah, shine soyayya Allah. In ka rike su ka dage kana ta yi na sallah na azumi da sauran su ka dage ka rike. Ka rike daga ana ta yi. To za su sa ka ƙara samun soyayyan Allah subhanahu wataala a cikin rayuwarka. Wa fi qawli haka ma a cikin bayanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bima yarwi tun abinda ya rawaito shi ar-rabbihi daga Allah subhanahu wataala wa in taqarraba minni shibran idan bawaye ne mu kusanci gare ni da dani daya wannan taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan yi kusa da shi da gaba guda ko kuma kamu daya daga nan zuwa nan dan kaga allinka maka so nawa wannan sai ya kai so uku wannan ko ko uku da rabi wa in taqarraba ilayhi zira'an idan kuma bawa yana mu kusanci zuwa gare ni da kamu guda taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan yi kusa da shi gaba guda wa in atani yamshi in bawa na yazo yana tafiya yazo wuri na yana tafiya cikin tafiya ya iso wuri na ataituhu har walatan ni kuma zan zo wurin shi da sauri mana abinda hadisi yake nuna mana duk abinda za ka yi zuwa ga Allah shi Allah sai ya linka ma duk abinda za ka yi ne neman kusanci zuwa ga Allah to shi Allah sai ya linka maka in kai guda sai Allah ya ma goma in kai goma Allah ya ma talatin in kai talatin Allah ya ma sittin haka duk abinda za ka yi zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai linka maka shi kaga wannan ma yana nuna mana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma neman kusancin kakkare na ko da menene abin koya yayi kaga sadaka da kake yi kana da wata dala biyan ka cikin aljihu karo ka kaba mai bara makahu ko gurbi to kakka yarda kare na wannan sadaka domin shi ya ji dadi domin in za a yi ta samu wannan dala biyu din in mutum 100 ya bashi nawa ya samu tunda ya hito ne fa shi aikin shi kenan neman kenan wannan sai ya zagaye garin nan daga nan sai ka ga shi inda ma baka tunani in zai samu mutum 100 su bashi kaga ya samu nawa kenan ya samu shi ka guda to kuma ba kowa ne zai bashi dala biyu ba wani dala 5 za ya bashi wani dala 10 za ya bashi wani 20 za ya bashi to saboda haka da abin da ka bashi bai rinawa zai ji dadi tunda yana jin dadin abin da ka bashi to kai kuma kakkai wasa da wannan abin da ka bashi ka sa cikin zuciyarka Allah wannan sadaka da ne ta dala biyu Allah albarkacin ta kai mana kaza sai Allah subhanahu wataala ya baka abin da ya kai duka da shi shine ma'anar hadisi wa fi qawlihi haka ma a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ashabil ghar a cikin hadisin ma Abu Taqugu mutane guda uku alladhina tabaqat alaihim as-sakhra wanda duci yazo ya rufe musu kofar kogo duci ya gangaro daga sama gangar gangar kawai sai tare musu kowa ko ba su iya ture shi kuma su hadari ne ya taso sai suka fage cikin wannan kogon saboda kayan a kara ruwa su hita ko kuma dare ya man suna cikin tafiya shikenan wurin kwanci suka rasa ina za su kwanta sai suka fada wannan kogon suna fadawa sai Allah ya jarrabe su da gangaro wani margare da duci kawai tare kofar in tawassala ahaduhu sai dayan su yayi kamun kafa bi birri walidayhi da da'a da yake ga uwayen shi guda biyu kyau da dama su yake kullum haka ya abinci ba ya barin matar shi da yayan shi su ci abincin sai ya fara kai ma uwan shi sai ya fara ci da iyaye sa'an nan ya ba matar shi da ɗiyan shi ya roki Allah subhanahu wataala Allah wannan aiki na yi shi ne dan kai ya Allah albarkaci wannan aiki Allah ka taimake mu hita daga wannan duci mu hita daga wannan wannan kogon da muka cike inda duci sai duci ya dan bude sai dai ba za su iya hitawa ba wa thani nabi kuma bi tarki ma harrama Allah ta'ala alai da barin aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mishi ya uwar shi ce kaunar shi ce ya dan uwan baban shi ce ta zo wurin shi tana neman bukata sai ce ba zai bata ba sai in ta rai lalata da ita ta kiyar da wahala ta yi wahala ta sake dawowa ta ce ta amince ya bata kuɗi masu yawa sun shiga ɗakin sun rube sun cire kaya za a lalata ta ce mai dan Allah ka ji tsoron Allah kakka yadda ka yi lalata da ni ba ka aure ni ba duke nan shi ma sai ya ji wani tsoron Allah ya kama shi sai ta tashi ya barta ta ce ga kuɗinka ya ce a'a ki je na baki saboda Allah ce Allah wannan aiki in na yi shi dan kai ka sani ya Allah ka taimake mu ita daga wannan kogon sai dutse ya ƙara buɗewa wasalisu na uku kuma bi raddi haqqin shi kuma ya yi tawassuli ne da mai da haƙƙi ila mustahiqihi tare da wanda yake da haƙƙin ma a tanmiyatihi lahu tare da fada da haƙƙin gare shi ya sa haƙƙin ya yi yawa sosai akwai ruwa ga sana muna ganewa ko bada an qala ba'dhum li ba'd bayan wasu sun ce ma wasu unzuru amanan saliha ku diba ayyuka masu kyau ku gani amiltumuha lillah kun aikata su dan Allah subhanahu wa ta'ala fad'u Allah ta'ala biya sai suka roki Allah da su la'allahu yufarrijuha anku tana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku mana ku kira Allah da wadannan ayyuka sai Allah ta'ala yayi muku fad'u sai suka yi addu'a wa tawassalu suka roki Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin ayyukan da suka yi fa farraja anhum sakhra sai ya bude musu wannan dukin wa kharaju min al-ghari suka yi daga cikin kogo salimin a cikin zaman lafiya baji shi na uku shi kuma aiki ya samu mutane ya doke yanga aiki suka yi aiki ya biya kowa sai guda ta yin shi kawai ya bar haƙƙi bai ansa ba bai dawo ba sai bayan wani lokaci shi kuma wanda ya doke yanga aiki mai gidan kudin wannan mutunan sai sai mai dabbobi da su yace daren da Allah ya kawo shi sai in bashi kan zo in kashe kudin ko da ya dawo garke dabbobi sun zama garke babba sun yi yawa yace ni ne wanda shekara kaza na maka aiki na tahi na bar ina gaugawa na uzuri ke gare ni ban dawo ba sai yanzu nake so ka biya ni abuna yace to dawo mu dai kamo hannun shi zai kai ci kaga dabbobin da yace kina kai yace a Allah kakai wasa da hankali kake ni raki na nazo ne maka kan ka bata mana lokaci bukata yace wallahi wasa nake kudin ka ne na sai dabbobi ga sunan suka yi yawa saboda ka naka ni duka gaba da mutunan ka waye kora abu yace da kan shi dan ka san yayi dan Allah inda Allah tana yin yawa to nan ta yi ba ta yin yawa amma dai to yace shi ma ya Allah ka in ka san nayi wannan aiki danka biya ni ya Allah to Allah ka yayi mana wannan matsalar kawai sai dukin ya bude gaba daya suka hito kaga wannan hadisi yana nuna mana ana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da bi da ayyuka masu kyau وفي قوله عليه الصلاة والسلام أتكلم وقنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما في كسان إن باواك كسان شوى لك ألا ما للجنش حالا كسان شوى إلى تكن سجدة وفي قوله أتكلم وقنا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم إن روقنك يا الله بكل اسم هو لك ددكا سولا ديكي ناكني sammaita bihi nafsak ka kira zatin ka da wannan sunan aw anzaltahu fi kitabik ko kuma ka sabkar da su wannan suna a cikin littafin ka aw lamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayan ka wannan sunan aw ista'tharta bihi ko kuma ka kadaita da shi fi ilmin ghaibi indak a cikin sanin gaibi a wurin ka ina roƙonka an taj'al al-Qur'an al-'azima ka sanya al-Qur'ani mai girma rabi'a qalbi damunar zuciyata bana sanyin zuciyata ka san damuna lokacin sanyi ne sanyi ba irin wanda zai cutar da kai ba sanyi mai dadi. To ina roƙonka ya Allah subhanahu wataala ka sa alqur'ani ya zamanto damuna ga zuciyata, mana irin wannan sanyin da wannan ni'imar ta damuna, wa nura sadri kuma ya zamanto hasken kirjina, wa jala'a huzni ya zamanto kuma yayi bakin cikina ne, wa dhahaba ammi da kuma tafiyar damuwata, wa ghammi da takaicina, ma'ana ya zamanto ina karanta alqur'ani zan ji ni cikin wani yanayi mai daɗi, ya zamanto zuciyata ta yi haske tas, ya zamanto duk wani bakin ciki da damuwa sakamakon karatun alqur'ani ko sauraren shi na ji duk Allah ya raba ni da wannan. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawassuli da sunayen Allah ko dan Allah ta'ala ya sanya zuciyar shi nura qalbi, rabi'a qalbi, nura sadri, jala'a huzni wa dhahaba hammihi wa ghammi wa fi qawlihi. Haka ma a cikin fada Annabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah hadha, lalle wannan mutunan ya roki Allah bismillahil azam da sunan Allah mafi girma, alladhi wanda ma su'ila bihi ba a taba roƙon Allah da shi ba, illa a'ta sai Allah ya bada abin da aka roke shi da shi, wama da'a bihi kuma wama du'iya bihi ba a taba roƙon Allah da shi ba, a kira Allah da wannan illa ajaba sai Allah subhanahu wataala ya amsa. To ga wannan yana nuna sunayen Allah duka ana kaman kama da su. Na uku ma warada abin da ya iso min tawassulil anbiya'i fil qur'anil karim, na kamun kawa annabawa amincin Allah ya kara tabbata a gare su a cikin alqur'ani mai girma, wa anna tawassulahu cewa kamun kawan da annabawa suka yi kada bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi ya kasance da sunayen Allah ne da sifofin Allah, wa bil imani da imani, wal amali salih da kuma aiki mai kyau, wa lam yakun bi ghairi zalika abadan bai kasance da abinda ba wannan ba har abada. Fa Yusuf alayhi salam, annabi Yusuf amincin Allah ya kara tabbata gare shi, qala fi tawassulihi ya wada a cikin kamun kafan shi yace rabbi ya ubangiji Allah, qad ataitani minal mulki ka bani mulki, wa 'allamtani kuma ka koyar da ni min ta'wilil ahadith daga fassaran labarai, fatiras samawati wal ard ya malikin samai bakwai da kasai bakwai, anta waliyyi kai ne majibinci na fi dunya a duniya wal akhira da lahira, tawaffani muslima ka karbe ni ina musulmi, ka karbi rayuwata ka kashe ni ina musulmi, wa alhiqni kuma ka riskar da ni bis salihin da bayin Allah managarta. Kaga annabi Yusuf yayi mi yayi tawassuli da sunayen Allah subhanahu wataala, fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhira, kaga sai yace mi tawaffani, abinda yake so ne ki Allah sai da ya gai sunayen Allah da ayyukan Allah, sannan yace tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin wa dhunnuni dhunnuni ma qala yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yace babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah, tsarkinka ya tabbata, lalle ni na kasance daga cikin azzalimai, shi ma kaga ya tawassuli da mi la ilaha illa anta da subhanaka. Wa Musa qala, annabi Musa ma cewa yi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah, rabbi yace ya Allah malikina inni lalle ni zalamtu nafsi na zalunci kaina, faghfir li to kai mana gafara, faghfara lahu sai Allah ya mishi gafara. Wa qala kuma yace inni udtu bi rabbi wa rabbikum, lalle ni na nemi tsari da Allah subhanahu wataala Allah na da kuma Allah. Wa Ibrahim wa Isma'il qala, annabi Ibrahim da annabi Isma'il cewa suka yi rabbana taqabbal minna, ya ubangijin mu Allah ka karbi wannan aiki gare mu, innaka lallika Allah anta kaini as-sami'u mai yawan ji al-alim mai yawan sani, kansu ma sun yi tawassuli da mi suna Allah. Wa Adam wa Hawwa, Adam da matar shi qala cewa suka yi rabbana zalamna anfusana, ya Allah malincin mu mun zalunci kanmu, wa in lam taghfir lana idan baka gabarta mana ba wa tarhamna in baka yi mana rahama ba lanakunanna minal khasirin lalle za mu kasancewa daga cikin tabaku Allah ya kiyaye mu da tabiwa wannan kadan daga cikin tawassulin annabawa ne da sunayen Allah subhanahu wataala da kuma ayyukansu da tubansu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya azurta mu da kyawawan ayyuka Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Ambaje to Me yau hukuncin wai macen da take sallah sai ne yadda ta mata izari shikenan sai ta wanke wannan bawalin domin najasa ne ba a yin sallah da najasa ga jiki domin daga cikin sharuddin sallah tufafin kai zaman to mai tsarki ne saboda haka za a dakatar da sallah fi a wanke hizarin sannan a dawo a ci gaba da sallah ba za a yi sallah da wannan hizarin ba na'am shikenan to akwai wa'azi yau nan masallaci bayan magariba da za a yi insha Allah ana gayyata mu musulmi su zo wanda malam Mansur zai malam Mansur doktor Mansur nana dan uwan malam Murtala ya janwaye kanan shi ne akwai wa'azi da za a yi bayan tsakanin magariba da isha a nan wannan masallacin ana gayyata mu musulmi Allah subhanahu wataala ya bada iko halatta to wani bawa Allah yana fara addu'a ga mahaifin shi da za a ma'aiki Allah subhanahu wataala ya sa ya lafiya a kari lafiya Allah ya bata lafiya da dukkan marasa lafiya musulmi Allah ya basu lafiya masu laya Allah ya kara musu marigayi Allah ya ji kansu da gafara da rahama mabukata Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka shahi mana hawayen mu Allah subhanahu wataala ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki na wadata Allah subhanahu wataala ka kara mana hadin kai ka kara mana son juna da taimakon juna da tausaya ma juna Allah subhanahu wataala ka yi maganin dukkanin matsalolin mu gaba daya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka ruba mana asiri duniya da lahira Allah ka shirya mana madasan musamman su da ƴan matan su waɗanda suke kula karanta karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka shayi musu hawayen su matsalolin da ke gaban su Allah ka ture musu ya Allah Allah ka kawo musu ƙarshen su ya Allah Allah subhanahu wataala ka taimake mu ya Allah Allah ka yayi mana dukkanin matsalolin mu ya Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kare mana su ka tsare su ya Allah Allah ka gyara mana halayen su ya Allah ka gyara mana ayyukan su ya Allah Allah ka kara gyara mana alaƙar da ke tsakanin mu da su ya Allah dukkanin abin da za su yi amfani mu Allah ka bar su yi shi ya Allah duk wanda za su yi don su cutar da mu ya Allah kada ka bar su yi shi ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah daga halalar yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka tsare su ya Allah da mu da su gaba da duka tsare mu ya Allah ka kare mu ya Allah Allah matasan mu Allah ka shirya da su ka ba su aiki da ilimi mai albarka ya Allah wanda zai amfane su ya amfani al'umma su ya Allah ya amfani addinin su na kasar su gaba da ya Allah Allah ka jiro ko mu ya Allah ka amsa mana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ده الله يكرمك غوبي با مكراتو دينده مكي كراتو غوبو با مكراتو غوبو رانا هوتاوا تش ان شاء الله دينده اكي كراتو غوبو با مشي ان شاء الله تن daga safa